Sashen Hausa na BOA yake muku magana daga ofishin sashen na Abuja kan mitoci 16-21-25. Kuma a koyaushe za a iya samun maduniyar gizo a voahausa.com ko sashen hausa.com. Kazalika za a iya sauraron mu a gidan rediyon amfani Niya, Fara'a da Dalol da ke jamhuriyar Nijar, sai Alfa Radio a Kumasi, Ghana. Nasiru Adamaili kaya zan jagoranci wannan shirin daga nan Abuja don kalubalen da muke fuskanta na coronavirus a helkwatar mu ta Washington DC. Shirin na musamman na kunshe da labarun fara azumin watan Ramadan a Najeriya, shirin azumin Adama Garan, shirin tubalin tsaro da kuma zantawa ta musamman da Fatima Uwajibran, ka rahotannin nuna wariya ga 'yan Afirka a ƙasar Sin. Kafin duk waɗannan a dakaci labarun duniya.
Jama'a assalamu alaikum. Kasashen duniya da dama ciki har da Najeriya sun fara azumin watan Ramadan a ƙarƙashin umarnin zama a gida da hukumomi suka bayar domin a yaƙi annobar coronavirus da ta addabi duniya. Najeriya ita ce ƙasar da tafi yawan musulmi a yankin yammacin Afirka, kuma umarnin hana zirga-zirga gudun kada a yaɗa cutar ta coronavirus ya sa ba za a samu damar yin ayyukan ibada kamar yadda aka saba yi a masallaci a kowace shekara ba. Jama'a da dama sun kwatanta azumin wannan shekara a matsayin wanda za a yi shi ƙarƙashin ƙangi ko yanayi na kulle. Yayin da adadin masu mutuwa sanadiyar cutar coronavirus ke ci gaba da ƙaruwa a Amurka, rahotanni na nuni da cewa farin jinin shugaba Donald Trump na raguwa zuwa wuraren ƙarshen watan Maris a lokacin da adadin mace-macen bai yi yawa ba. Farin jinin Trump ya kasu zuwa kusan rabi, inda adadin waɗanda ba su gamsu da salon mulkinsa ba ya kai kashi 50.2, yayin da waɗanda suka yi na'am da mulkin nasa adadinsu ya kai kashi 46.3 cikin 100, kamar yadda binciken jin ra'ayoyin jama'a da shafin da ake kira 538.com ya tattara. To amma tun daga wannan lokaci gibin ma'aunin salon mulkinsa ya faɗaɗa, yayin da rahotannin yadda annobar corona take mamaye ƙasar. A gefe guda kuma shugaban Trump yake gudanar da taron manema labarai a kullum domin faɗawa Amurkawa matakan da suke ɗauka wajen yaƙi da cutar. Kawo yanzu adadin waɗanda cutar ta kashe a Amurka ya haura 47,000. A kuma halin da ake ciki, kashi 52.5 ne ba su gamsu da salon mulkin nasa ba, yayin da kashi 43.5 suka nuna akasin hakan, a cewar shafin yanar gizo na 535. Cikin kwanaki 9 da suka gabata, binciken jin ra'ayin jama'a 24 cikin 25 da aka yi sun nuna karɓuwar shugaba Trump na fuskantar tawaya. Sai dai wani shafin yanar gizo da ake kira realclearpolitics.com ya nuna shugaba Trump ya samu sakamako mai kyau wanda ya dan saba na shafin 538, inda ya nuna cewa kashi 51.5 ne ba su gamsu da salon mulkin Trump ba, idan aka kwatanta da kashi 46 da suka nuna gamsuwarsu. A karon farko, Birtaniya ta zamanto ƙasa ta farko da ta gudanar da gwajin allurar rigakafin cutar coronavirus akan bil'adama a nahiyar Turai. A ranar Alhamis aka yi wa wasu mutane biyu da suka amince a yi gwajin a kansu allurar a birnin Oxford, inda wata tawagar ƙwararru daga jami'a suka samar da rigakafin cikin ƙasa da watanni 3. Za dai a yi wa wasu ɗaruruwan mutane da su ma suka miƙa kansu don a yi gwajin a kansu allurar rigakafin cutar. Sannan za a nemo wasu mutane kwatankwacin wannan adadi, su kuma a yi musu allurar sankarau, ta yadda a ƙarshe za a gwada sakamakon gwaje-gwajen. Amma kuma ba za a sanar da mutanen wacce allura aka yi musu ba domin a samu ingantaccen sakamako. Idan dai aka dace wannan gwaji ya yi aiki, za a kwashe tsawon lokaci kafin kuma a haɗa maganin a kuma rarraba shi a sassan duniya. Matakan da hukumomi a yankin nahiyar Turai suke ɗauka na sassauta dokar hana zirga-zirga da aka saka domin yaƙar annobar coronavirus a wannan mako sun sa ana ganin wasu shagunan kasuwanci da makarantu suna buɗewa. Hakan na nufin wasu daga cikin ƙasashen sun yi nasarar rage adadin masu kamuwa da mutuwa a sanadiyar cutar ta coronavirus, yayin da kuma wasu ƙasashen suke ci gaba da rasa ɗaruruwan mutane. A birnin Rome, wasu shagunan sayar da littattafai sun fara buɗewa, wata alama da ke nuna ana samun haske a yakin da ake da cutar ta COVID-19. Hakan na faruwa ne yayin da birnin ya cika shekara 2773 da kafuwa, amma aka daga shagulgulan wannan biki zuwa wani lokaci, domin har yanzu ƙasar ta Italiya na ganin mace-macen ɗaruruwan mutane a kowace rana, kuma har yanzu akwai harkokin kasuwanci da dama da basu buɗe ba. Sai dai a wasu yankunan nahiyar ta Turai, al'amura sun fara daidaita. A ƙasar Jamus an ga wasu ɗaiɗaikun ƙananan shaguna sun buɗe. Sannan a birnin Prague na ƙasashen Republic, kasuwanni da dama sun bude yayin da a Norway aka bude makarantun nursery. Kusa dai shugaban hukumar lafiya ta duniya da WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus ya ce akwai buƙatar a yi takatsantsan.
Easing restrictions is not the end of epidemic in any country.
Yace sassauta matakan da aka saka a kowace ƙasa ba yana nufin an kawo ƙarshen annobar bane. Rotani ya nuni da cewa annobar coronavirus din na yin mummunan tasiri ga ranar cutar malaria ko cizon sauro ta duniya a Afirka, wacce za a yi gobe Asabar, duk da yawan mace-mace da cutar ke haifarwa a nahiyar. Hukumar lafiya ta duniya da WHO ta ce sama da 'yan Afirka 380 suka mutu sanadiyar cutar ta malaria a shekarar 2018, wanda hakan shine kashi 94 na adadin mace-macen da aka samu sanadiyar cutar a duk faɗin duniya. Alhalin cutar coronavirus kuma mutum 1,200 aka tabbatar ta kashe zuwa yanzu a nahiyar. Kwararru a fannin lafiya sun ce akwai buƙatar a daƙile yaɗuwar cutar ta coronavirus a nahiyar, gudun kada ta ƙara kasara fannin kiwon lafiyar nahiyar da tuni dama yake wani mawuyacin hali.
Gani watan Ramadan bayan kammalar watan Sha'ban a Alhamis a kasashen duniya da dama har da Najeriya, an fara azumin watan Ramadana na hijira 1441 ranar Juma'a nan da ya zo daidai da 24 ga watan Afrilu. Sultan Muhammad Sa'ad Abubakar ya bada labarin ganin watan a garuruwa da dama. Saudiya ta sanar da ganin watan da sauran kasashen Larabawa da dama. Za a samu bambancin yanayin lamuran Ramadana wannan karo don takaita zirga-zirga da hakan zai shafi taron jama'a da gudanar da sallah a masallatai. Dr. Khalid Aliyu shine babban sakataren Jama'atu Nasarar Islam.
Allah ne yake nuna wa dan adam iyakarsa, duk taurin kansa, duk taurin idansa, duk jin inda yake gani ya kai ya kawo, to yau Allah ya durƙusa da shi. Ya rushi ba kowa bane, tattalin arziki ya ruguje, asashe an rufe, duk basiran mai basiran kimiyya akan ya zaƙulo maganin cutar da ba a ganta da ido, Allah ya gaji da kowa. Buwayi gagara misali, saboda abin da ke kanmu shine mu koma gare shi mai tawalu. Yan wa musulmi, ba abin farin ciki bane a ce an rufe masallaci, ba abin farin ciki bane a ce an hana aikin hajji, ba abin farin ciki bane a ce ba a je tafsiri ba. Don Allah, don Annabi, wani musulmin kirki ne zai yi farin ciki da wannan? Ba abin farin ciki bane. Abu ne mai raɗaɗi, abu ne wanda zai sa ka kuka, abu ne wanda zai sa maka zazzaɓi da raɗaɗi. To amma ya ka iya, sai ka sallama. Wa ma kana li mu'minin wa la mu'minatin idza qada Allahu wa rasuluhu amran an yakuna lahum al-khiyaratu min amrihim. Sahabbai ko annabi da aka yi ruwa sallallahu alaihi wa sallam yace in an kira sallah a ce kar a fito ai sallah a gida, Abdullahi dan Abbas yazo yayi wannan. Shin annabin sallallahu alaihi wa sallama bai san muhimmancin sallan bane a masallaci? Kuma wane ne aka aika masa da addinin mai koyi da shi? Shine Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Cewa ma fa aka yi in kana da ruwa amma na sanyi ne kana tsoro, za ka taba shi dan ko kana da mura mai tsanani ko kuma asma wanda za ta iya damunka, sai ka bugi kasa kai taimama addinin nan Allah. Allah ya ce wa ma ja'ala alaikum fi dini min haraj, Allah bai sanya kunci gare ku a wannan addini ba. Abun bakin ciki ne, abun rashin jin daɗi ne. To amma dole sai mun yadda da yin Allah. Kuma yi wa wannan ita ma kanta annoban izgili da rashin maganganun suke ba su dace ba, shi ma rashin ladabi ne da tawalu'u ga Allah tabaraka wa ta'ala.
Masu tafsiri ka iya gudanar da tafsirin daga keɓantaccen waje da kuma ɗauka a yaɗa a kafafen labaru. Da magaram ta jamhuriyar Nijar, wakiliyarmu ta Murabari ta ji ta bakin jama'a kan yadda suka shiryawa azumin na Ramadana.
Sunana Sarat. Wallahi ni dai malama ban shirya komai ba, tunda azancin da nake miki tsakanina da Allah gishiri na da labiyar ban ni da shi. Ke hatta da gumba da ake horo-horo in kai buɗe baki ka shashi, wallahi ban ni da shi ban yi shi ba. Kawo mun zira ma Allah, muna jira mu ga yadda Allah zai da abin shukuru. Gaskiya bana alhamdulillahi, an gode ma Allah. Tunda idan kika lura bana komai ya tsaya cak, babu komai, baro raka wallahi tallahi, tuni nayi kayayyaki na komai kan tukudi ne kan wani yajin ka kan dake da kinka garin ka duka kai ka aje.
Sunana Aliyu Ahmad. Allah yanda Allah ubangiji ya nuna mu wannan lokacin da azumi da watan azumi ya kama. Insha Allah Rabbi, abinda muke roko Allah ubangiji ya ba mu da mu hoto kuma iyali. Amma a yanzu azumin nan dai ya zo, kuma a yanzu dai ba mu shirya komai ba. Fatan mu dai Allah ubangiji, yanzu babu komai a hannunmu. Daidai lokacin zawo wannan matsaloli da muke ciki na cutar coronavirus. Akalla yanzu na kai kaman wata guda ban yi sana'a komai ba, tunda menene mu doron mu muje Nigeria mu je musu kaya. To ayin bloke din Nigeria bare kuma Nigeria. Fatan mu Allah kungi hudda mu kuma iyali mu samu abinda muka ci ma tukunna sannan mu nemi kan sallah na yara kanana. Haka zamu hawara kuma mun dangana da amin da Allah ya.
Sunana dai na Alawo. To azumi ho gashi ya zo wallahi kuma ga mun nan dai mu yanzu ga mu a jerin neman abinda zamu je mu samu mu sai sai saboda shirye-shiryen azumi. Jerin neman kuɗi biya ko muna nan ga mu a jere muna tsimi a kiraye mu shiga bakin basic. Eh to ba shirya bakin sa harakokin ne yanzu cik sun tsaya. Ba shigi ba huta kuma muna samu mu tsimi dai mu samu abinda zamu samu dai yanzu mu samu mu kammala azumin. Daukan biya ne muka zo ba. Na wannan wata ba samu mu muna jeri dai muna tsimi. To azumin na bana dai mu da yanzu sai dai mu ce muna fatan za mu fara shar dai da kama-kame. Allah dai ya sa kan azumin dai ya daidaita komai ya daidaita. A samu a bude hanyoyi a rika shiga ana fita kuma mu samu mishi akan daidai.
Ibrahim, to azumi ana nan ana shirya shi ko kowace ake. Bon yanzu a gida an ma an tana da ayi kaɗan ne. Sai an dan samu an karɓo ta kwana za a ji halo a ƙara. Salafi bisan bode ya zo. Albashin da ake jira ba.
Sunana Maryamu Ahmad. Wallahi shirye-shiryen azumi gashi nan dai shi dai ba wuya ba daɗi. Daɗin shi dai da Allah ka mu lokaci ne na addini musulunci wanda za a yi ibada Ubangiji Allah ya yi mana zunuban mu shine daɗin shi. Kuma wuyan shi kuwa ya isko mu ne cikin halin kaka na kai. Saboda dalilin wannan al'amari na wannan aluba ta sauko mu duka shine ya samu ƙasar gabaki ɗaya babu lahiya, kowa cikin jaje yake, kowa cikin kuka yake yi. A gaskiya ni ba abin da ne, ai dai a nan gaba ne ma nake tunanin mi ma zanya. Babu ma abin da za a siya. Saboda kawai komai ya tsaya cik babu shi.
Masu sauraro kara shafa ana sauraron shirin nan ne daga sashen Hausa na muryar Amurka daga ofishin sashen na nan Abuja babban birnin Najeriya. Kafin mu ci gaba a shakata da wannan. Yanzu ga Hassan Maina kaina da shiri na gaba.
Masu sauraro, assalamu alaikum. Barkamu da sake saduwa a wani sabon shirin na tubalin tsaro. A wannan mako ne rundunar sojojin saman Najeriya take bikin cika shekaru 56 da kafuwa. Sai dai a bana saboda annobar cutar coronavirus. Sojojin ba su yi jerin bukukuwan da suka saba duk shekara ba. Wato irin su parade da ake yi a dandalin Eagle Square da ke nan tsakiyar birnin Abuja. Maimakon hakan wasu manyan jiragen yakin Najeriya takwas sun yi ta yin atisaye cikin wani irin yanayi mai ban sha'awa da burgewa a sararin samaniyar birnin Abuja. Babban hafsan hafsoshin sojojin saman Najeriya Air Marshal Sadiq Abubakar ya yi bayanin manufar wannan atisaye.
To wannan shekara saboda wannan annoba da ake ciki muka ga cewa ba zai yiwu mu gudanar da wannan biki kamar yadda ya kamata ba. Sai muka yi shawara cewa za mu yi al'amura guda uku. Na farko za mu yi wannan shawagi na jirage saboda kamar jirage ne suna godiya ma Najeriya da jama'o'in Najeriya da gwamnatin Najeriya wajen taimakawa da aka yi waɗannan shekaru 56 da wannan runduna ta yi. Kuma baya ga nan wannan shawagi da jiragen nan sun yi saboda a tuna da ofisoshi wanda suka mutu a dalilin yakin basasa na Najeriya ko kuma wasu wurare na yakuna daban, mutane kamar su Kanal Shito Alawo wanda shine farkon wanda ya jagoranci wannan runduna da sauran mutane masu yawan gaske waɗanda ofisoshin wanda suka rasu su Nasara Abdallah, su Basiru Ado da mutane dai da yawa. Muka ga cewa duk da dai ana cikin fitina ya kamata mu ɗauki wani ɗan lokaci mu tuna da waɗanda suka ba da rayukansu saboda Najeriya ta ci gaba. To wannan shine dalili na wannan shawagi. Wannan jirage da suka yi shawagi kamar wato muna daɗa godiya ne ma waɗanda suka ba da rayukansu saboda Najeriya ta samu zaman lafiya kuma ta ci gaba.
Duba da shekaru 56 da kafa wannan runduna, na tambayi Air Marshal Abubakar shin ko akwai bambanci bisa yadda mayakan sama suke yaki a da da kuma a yanzu?
Akwai canji kwarai da gaske. Lokacin da aka yi yakin basasa waɗanda suka yi wannan yaki kamar akwai wani Air Commodore Dan Suleiman wanda yanzu ya retire wanda yake ba mu labarin cewa lokacin wannan yaki sukan sa bomb ne a cabin na jirgi din. In aka zo wajen da za a jefa shi sai a dinga mirginawa har a turo shi waje. To yau kuma gashi Allah ya kawo mu lokacin da muna da yara waɗanda yawancinsu ba su shige shekara 25 27 ba, waɗanda suna zaune a kamar a Yola ko a Maiduguri suna control na wannan jirgin da ba mutane a ciki wanda kuma wannan jirgin shi yake zuwa ya jefa irin waɗannan baban mai. So an ka kwatanta wajen da muka fito da inda muke yanzu za ka cewa lallai an yi nasara ba ƙaramin nasara ba. Kuma a wannan yaki ma da ake na COVID a yanzu haka jiragen Air Force suna nan suna aiki dare da rana saboda kai waɗannan jami'ai na gwamnati wurare daban-daban. Akwai waɗanda ma aka ɗebo su likitoci daga Congo Brazzaville aka kawo su Najeriya saboda su taimaka wajen wannan aiki. Kuma zuwa jijiya na san jiragen mu sun yi shawagin fiye da awa 151 wajen taimakawa a kawo ƙarshen wannan annoba da ta shafi Najeriya da kuma sauran duniya.
Babban Hafsan kazalika ya yi bitar irin ayyuka da wannan runduna ta yi kama daga lokacin da aka fata zuwa yanzu.
To na farko dai an kafa abin nan wannan runduna na mayakan sama 1964 a shekara uku bayan kafa ta fada yakin basasa na Najeriya a 1967 wanda kuma duk da cewa ba ta da kayayyakin yaki kamar yadda ya kamata amma sun yi amfani da abin da yake nan a wannan lokaci. Kuma suka yi nasara suka taimaka masojojin Najeriya na ƙasa wanda aka samu nasarar kawo wannan ƙarshen yakin basasa. Banda wannan runduna ta yi rawan gani a lokacin da aka samu matsalar mai tasiri a Kano, kuma ta yi rawan gani a lokacin da aka samu wannan fitina da tsakanin Najeriya da Chadi akan wasu areas na bakin kan iyaka. To banda wannan kuma ECOMOG Liberia, Sierra Leone, duka wannan runduna ta tafi ta fafata ta taimaka wajen kawo ƙarshen waɗannan fitinu. A nan kuma gida Najeriya kamar yadda ka sani wannan runduna tana nan tana yaƙi a abinan gabar arewa maso gabar na Najeriya wato North East wajen yaƙi da 'yan Boko Haram da sauran masu ta'addanci daban-daban da masu 'yan bindiga daɗi. a wuraren kasashen ko kuma jihohin Zamfara, Katsina, Niger, Kaduna da sauransu. So a takaice na ji muna da daman mu ce mu godiya kwarai da gaske ga Allah da ya ba mu daman kawo wannan juna wajen da take.
Sojojin sun kuma kaddamar da raba kayan tallafi ga al'umman da ke makwabtaka da barkokinsu a sassa daban-daban na Najeriya. Kamar yadda babban Hafsan ke karin bayani.
Na biyu kuma shine wannan palliative na rarraba abinci. Mun san cewa akwai abubuwa da ake fama da shi saboda wannan annoba, saboda an hana mutane fita, kuma ofisoshinmu kowa ya kawo ya contributing, ya kawo nashi gudumawa daga kudinsa na salary da kuma sauran abubuwa da muka samu muka hada ga cewa lalle ya kamata mu taimaka ma jama'a a wurare bakwai. Wuraren nan su ne a Abuja, a Kaduna, a Bauchi, a Makurdi, a Lagos da kuma a Bayelsa da kuma Enugu. So waɗannan taimako muna ci gaba da shi daga nan har zuwa ranar Asabarin Allah ya da za mu ci gaba da raba kayayyaki na abinci da abubuwan da za su taimaka ma jama'a saboda halin da ake ciki.
Bashir Daudu shine daga cikin Nuwalege da ke yankin karamar hukumar birnin Abuja, daya daga cikin al'umman da suka amfana da wannan tallafi na sojojin sama.
Amma da efforts kuma uba daya da mama daya, kuma ba yau kuma suna muna godiya ba, mu kuma muna gode musu. Duk makarana da boho da suka gina muna, sun gina can wuta da masallaci, an zan gina kuma da binan. Kuma gashi an taimake muna talakawa mu wanda sun kasa har aka ba su abinci ba inda zan fara, sai godiya ga Allah wanda babba na kun diriya turo kun din nan har ka zo nan, kuma insha Allah kuma za ku koma gida lafiya. An ba da kaya wannan saboda wanda suka kasa wanda su ma za su mutu, wani ba da karfi, kuma inda abubuwan da ya zo daga nan kasa kuma ba fita bulletin aje anima mutum ya saya yau a cikin sati daya zai samu sun zo su yi muna sun ba mu abinci, godiya na musu, inda zai su koma su kai gida lafiya. Coronavirus an ce kada kowa ya kusa da juna, domin an kulle mu wajen wata kuma yi kusa wata guda ba da ya fita, ba kira coci, ba yi sallah, kowa yana gudun wannan ciwon da ya zo din nan. Sai duka addu'a iyayenmu da suka je gidan gaskiya, Allah dan mun ga musu insha Allah za su ji kuka mu. Su je masallaci tunda baba mu umurin mu bude masallaci, yanzu mu je masallaci din wannan ciwo ai babun wasa ba.
To masu sauraro duka da wannan ne muka zo karshen wannan shiri na tubalin tsaro na wannan mako. A madadin sashin Hausa na muryar Amurka, Hassan Maina kai nake sallama da ku, mu kasance cikin koshin lafiya.
Makon gobe mu kawo muku sabon shiri. Sashen Hausa na muryar Amurka kuke sauraro a wannan shiri na musamman. Yanzu za mu ci gaba da kawo muku zanta da Ibrahim Kalmasi Garba yayi da yar jarida Fatima Uwa Jibrin da ke zaune a kasar Sin da yin aiki da kamfanin sadarwa na tauraron Dan Adam Star Times kan labarun cin zarafin a Afirka a kasar ta Sin.
Banda laifukan saba biza, akwai wasu laifukan da yan Najeriya kuma kan yi?
In ka je Gwanjo, mutanenmu ne ke robbery, mutanenmu ne ke drugs, mutane har wurin yan gudu evidence ni na gani da na je Gwanjo, ni na gani da na ga yanda mutanenmu suke, haka nake kama da jikina dip jakana da passport idan kai da Najeriya suka sace maka passport a wajen lokacin na san 2000 aka ce suke sayarwa, akwai yanda suke su canza hoto su saka nasu. Yanzu ya kai ga kullum mutanen nan kokari suke su advance a technology da si don su rage rate of crimes. Yanzu kana so kai Apple sai an saka maka fingers ɗinka tuka, sai ka saka fingers ɗinka fingerprint ɗinka sai sun dauka, ka gani? Saboda dai duk yadda za a yi a dai tara mutananmu. 2 years nan nayi baguwa na aika ta Gwanjo, sai da suka shiga hotel bakwai sai sun biya kuɗi ana shirin a karɓi passport, ana duba aka gana a ƴar Najeriya ce, sai a ce mata ta yi haƙuri. Ta kira ta ce fati is it that bad, na ce it's bad. Sai dai muka roƙi wata Chinese ɗin da za mu yi business ɗin da ita a nan office ɗinta, tana da ɗan wuri ta ba da space, dama akwai gado ta ce to za a riga biyan ta final because Steve sine komi kudi ne aka ce eh aka dani 2-3 days kawata ta gama abin za ta yi ta hau jirgi ta dawo so na kira can din nake cewa me yake faruwa ita ayajiya abun ba dadi sata sai su zo da manya-manyan akwatuna su shiga hotels su sauka cikin dare su kwance musu AC su fita gu hotel an fita karfe 3 dare karfe 4 dare tunda kun san cewa an bada deposit ai za ku tunanin mutun zai dawo sai an zo kawai daki sai a ga wayan haka muke ji nan muna nan aka zo aka ce mana ga fa wani namu ya sun yi barna garin sun shiga wani wuri sai sata sun fada wani daki din hotel din ashe mutumin da ciki yazo da tsautsayi suka kama shi da dambe suka kashe shi daga nan shine aka zo aka daina ba ɗan Najeriyan mu hotel duk yanda zaka yi sai ka shiga hotel 12 ma babu sai dai can bayan gari outskirt na Gonjo to duk wannan mutanen sai ya kai ga ana kyaman mu ana kyaman mu ana kyaman mu muna da mutuncin mu muna da tarjan mu muna da gatan mu duk a Afirka babu wanda ya kai mu gata babu wanda ya kai mu arziki da na mutane da na dukiya amma mun zo muna ta zubar da kanmu
to dama kin ce zaki bugi jaki ne ki bugi taiki ta ina kuma su canawan suka gaza
su ma nan din akwai nasu kaga na farko babu exposure duk abinda suke yi sun tara mutanen su ba su basu su fita ba akwai miliyoyi da basu taba zuwa Beijing ba har gobe a nan Beijing akwai inda idan ka wuce wasu suka ganka sai sun dan ja bayan sun buya you know wasu kuma sai su roke ka za su iya taba jikinka sai su mutso su dan taba jikinka suna yi suna dan ja baya su dan latsa haka su ga wai ko fatan ka zai ko penti ne zai koma hannun su in suka ga mazan nan da kansu su bari su dan taba su ga ya gasin su yake har gobe ba si ne ana magana ya kalle kai kira sunanka in ba ya san ka face to face ba ba zai ce maka ga a sai dai ce maka ga why go rain foreigner
wato bako
foreigner dan shine sunanka duk inda ka wuce yara za su rika nuna ka suna ga foreigner ga foreigner ga foreigner na tuna wata ran muna tafiya wata ya tsohuwa da jikanta yana ganin mu yace ga foreigner sai ta kwabe shi tace ba foreigner bane wa'annan blacks ne ita kuma a tunaninta wai mu ba ma foreigners bane we are blacks anan China ne zaka ce mu mutun kai you are from Nigeria you are from Africa fejo ya ce maka South Africa kabaiya saboda shi ne sani wata ran har kana son ka bambuka tabbatar mishi da Nigeria sai ka ce in ka ce Nigeria suka ce mishi football to wanda suke kallon kwallo sai su ce oh sun gane amma kuma har yanzu mutanen su da yawan su zaka ga mutun ya tashi yana magana sai magana Africa kaman wani country ne sai a ce Africa is a very good country is a very big country not a continent a country
wato galibin sun nawa Afirka ganin wata ƙasa a maimakon wata nahiya tabbi
so su ma ba su da wannan exposure tsakani da Allah kuma labarai su ba kaman namu labaran suke yi ba so labaran su is all about them is all about abinda suke yi ma mutane
wato dai propaganda daukaka gwamnati
abinda suke yi ma Afirka so a wani lokacin zaka ga labaran su kullun sun bada gudunmuwa sun bada taimako sun bada shawara sun da yana da wuya a labaran su ce maka an kawo musu gudunmuwan kaza ko an taimake su da abu kaza babu saka mutanen su suna da tunanin gaba ɗaya ma kusan numfashin Afirka China ke basu da sauran duniya saka an riga an fifita su kasan su ta nuna musu a duniyan nan babu mutumi bil adama da yake da daraja kaman basine saka basine shine duniya shike mu Afirka komai saka wasan su based on irin wannan labaran na propaganda idan suka ganka sai kaga sun dan canza fuska akwai wani da bai san muna tsaye ba abokin aikin mu ne lokacin ana magana sai yake cewa wai duk abinda meye ne zamu yi da ba za su iya yi ba da sai an je an dauko yan Afirka sun zo sun yi su ma yanzu ai za su iya ko kuma sai kaje an ce duk kudin da ake kai muku Afirka bai ishe ku ba sai kun dawo nan kuma kun sake wani aiki ko sake kun karbi kudin mu wata ran sai na ce musu to ai there is no free lunch ko a Freetown ba a bada abinci kyauta ko a kasan Freetown saka babu yanda za a ce wai ku ne kuke ba mu ku me kuke karba a wurin mu me kuke karba ba zai yiwu ba it has to be two way
sai shirinmu na ranar litinin Allah ya yarda za mu dora daga inda muka dasa aya Masu rado dun ma da wannan muka kawo karshen shirin na musamman daga ofishin muryar Amurka na Abuja a madadin dukkan ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka ni Nasiru Adamu Malika da na gabatar nake cewa a huta lafiya wassalamu alaikum